Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyina Mustafa amma ba'd ƴan uwa muna yi muku barka da dawowa a cikin wannan barnamiji na ilimi da fahimta sune jagora wanda malam yake muna bayani game da abin da ya shafi i'tiqad na ahlus sunna wal jamaa ko ko mu ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa malam tambayar mu ta gaba ya kamata halaye da tabi'u na ahlus sunna su kasance
To alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa rasulina wa maulana muhammad ibn abdillah salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin idan mun ci ahli sunna wal jamaa suni wadanda suka ce suna koyi da manzo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko iswatun hasana aw taqira'a liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kaseera za ai koyi ne da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a dukkan cikin al'amurra wadanda basu kebantu da shi ba idan muka duba kuma da aka tambayi ulmul mu'mini Aisha radiyallahu anha menene dabi'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tace wato kana khuluquhu alquran dabi'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suni alqurani ba tare da fa'a alqurani ne dabi'o'in sa ba ma tare da abinda alqurani ya umurni da shi da wanda ya hani da shi da abubuwan da ya kira a tabbatar da su da abubuwan da ya kira a watsar da su sune yake kokarin tabbatarwa to kira akhlaqna ahli sunna wal jamaa sune dabi'o'in manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ayisu a aikace ya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu'amala da shugabanni bai taba tura wani shugaba wata wasiƙa ba face sai ya kira shi azimur rum kaga shugaban ruma da yake kafiri ne amma shugaban su ne kinan wajen khitab ko da kafiri zaka magana da shi akwai yadda zaka yi masa uslubi na ladabtarwa na ladabi idan muka duba kuma idan muka dubi abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da iyalinsa sai mu tabbatar da wannan a gidajen mu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu tarbiyantar da ƴaƴan mu ya zamu mu'amala da dabbobi ya zamu mu'amala da kaza to amma sai a ci ahli sunna bai tatbiqin sunna a gidansa tsakanin matansa tsakanin ƴaƴansa tsakanin sa da makwabtansa a wurin aikin sa da abin da ya kama da haka ina fata an fahimta kina ya kamata a ce sunnan nan ta tafi a ko ina a wurin ayyukan mu a ga sunna a makarantun mu a ga sunna a gidajen mu a ga sunna a masallatan mu a ga sunna a ko ina a ga sunna tatbiqi nata ba wai kawai a fada ba a karanta a tashi a waci tunda ba jarida bace ko labarai na duniya bayan wannan kuma yana da kyau mu gane cewa suna zargin ahli sunna cewa mutane ne ba su da ladabi a'a idan ka umurci ayi maka biyayya a cikin abinda Allah bai yarda da shi ba to nan Allah ya ce ka ayi maka biyayya da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ba haka ba dan haka nan ba rashin ladabi bane nan kai ba Allah bane kuma haƙƙinka bai kai na Allah ba baka da wuta baka da aljanna yi maka da'a a saba ma Allah zai kawo fitina a duniya zai kawo fitina a lahira فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ان انصاب ما الله ده منزا الله فتنه take faruwa to kaga duk kuma abin da zai same mu na musiba wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum duk abin da musiba ta same ku abin da kuka aikata ni kenan da mu dawo muna zargin wani ya kamata mu dawo mu zargi kawo nan mu to dan haka dai akhlaqna ahli sunna kuma akhlaqna ahli sunna sahabbai ai malamai ne bamu ji suna zagin juna ba muji in sun kai sabani suna la'antar juna ba inda wani ya kuskure ina neman masa gafara to kenan kai malamin ahli sunna kace ka ci gaba da rusar da malaman sunna kaga wannan manhaji ne wanda yake manhaji ne mai hatsari sosai Allah ya muna mai kyau na'am
Allah ya saka malam da alkhairi mallan sai abin da ya shafi masadir talaqqi wajen ahli sunna wal jamaa
to masadir talaqqi kala biyu ne akwai masadir talaqqi na aqida akwai masadir talaqqi na wato fiqh da ibada da akhlaq to yanzu nan da yake muna bayani ne kan aqida littattafan da suke magana akan aqida ta ahli sunna tsantsa ko ba haka ba to na farko dai alqur'ani shine tushen aqida gaba daya nan ne za a ciro duk aqida da za a ciro wa abu na biyu sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abubuwan da ya bayani na aqida shi yasa wani malami ya littafi jami'u ahadith al-aqida ya tattaro hadisi na aqida ya littafi akan su don baka cewa kafi Allah sanin aqida kuma baka cewa kafi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanin aqida abu na uku sai malamai wanda suke akan manhaji na aqida ta ahli sunna wal jamaa idan muka duba imam ahmad ibn al-tafi sunansa as-sunna wasu da kiransa usulu ahli sunnati wal jamaa littafi ne na imam ahmad sheikh salih al-fawzan na wannan zamanin mu ina da littafi usul na ahli sunna sannan akwai sharh na usul i'tiqad ahli sunna na imam al-lalaka'i an gane ko wanda ya mutu hijira tana da shekara 418 littafi ne mai muhimmanci kuma an buga shi idan muka duba kuma akwai wato as-sunna an gane ko ibn shahin an gane ko sannan kuma akwai as-sunna wato ibn abi asim sannan akwai as-sunna ibn abi zamanin an gane ko sannan kuma muna da as-sunna na imamu abubakar al-khallal sannan muna da as-sunna na abu shaykh wato al-asfahani sannan muna da as-sunna na imam al-barbahari wadanda duk littafai ne da aka yi akan wannan tsari sannan kuma in muka diba akwai as-sunna na isma'il wato al-sheikh isma'il imam isma'il wato bin khalaf bin harb an gane ko al-karmani sannan kuma akwai as-sunna na isma'il bin yahya al-muzani an gane ko sannan akwai kuma ash-shari'a shi ma yana nufin aqida ta ahli sunna na imam al-ajuri al-ajuri wa al-baghdadi wadanda duk littafin da ake samu aqida ta ahli sunna wal jamaa idan muka duba kuma akwai bincike da dama da ake nan gayi a jami'o'i misali wani dalibi ya tacike masaloli na aqida a cikin littafin Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti adwa'ul bayan fi idah al-Qur'an bil-Qur'an masailul aqida akwai malami a kasar Suriya yayi tafsiru ayatul aqida ya tattaro ayoyin da suke da alaka da aqida a cikin al-Qur'ani tare da bayani akan su sannan idan muka duba akwai littafai na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yana da littafai cikin aqida da raddi kuma akan yan bid'a da kuma wato littafai da wadansu suka yi irin su daliban sa Ibn al-Qayyim yana da littafai a cikin aqida irin su as-sawa'iq as-sawa'iq al-mursala da sauransu littafai na aqida yana da manzuma ma da yayi wadda manzuma ce tana da baitu tukka idan muka duba kuma akwai manzuma ha'iya ta Abu Dawud wanda ita ma cikin aqida ne yayi ta akwai lamiya wanda take karewa da lamun kinan ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ba ta da tsawo akwai littafin Muhammad Ibn Abdul Wahhab su kitabut tauhid da kashful shubuhat an gare ko da suke bayanin aqida ta ahli sunna wal jamaa idan dai muka duba akwai littafai kuma littafin nuniya ta Ibn al-Qayyim wanda cikin manzumat akwai nuniya ta Imam wato al-Qahtani to da sauran dai littafai waɗanda suke nuna aqida ta ahli sunna wal jamaa mutunna yana yin bincike akan su akwai rasail akwai littafai na qudama ga sunan dai daban-daban waɗanda aka yi a cikin wannan fanni da haka dai fage ne wanda yake ana fahimtar su akwai kuma littafai na arkanul iman da nawaqidul iman da nawaqidul islam duk zaka ga ana yi don a bayyana aqida ingantatta ta ahli sunna wal jamaa don haka dai wannan agurguje shine abinda zan iya cewa kuma fagen yana da wato fadi sosai an gane ko wallahu ta'ala a'lam
Allah ya sa kamalan da alkhairi mallan sai karatu mu na gaba wanda shi alhajji wal umra
na'am
menene tarifin hajji mi ake nuhi da hajji mi ake nuhi da umra a yaren larabci
na'am
sannan kuma wajen malamai
to in mun ka diba alhajji a larabci shine nufin az-ziyara hajja yahujju ziyara di al-umra kuma wasu sun ce ita ma tana nufin ziyara an gane ko wasu kuma sun ce a al-umra tana nufin rayarwa ta ibada domin al-umr yana nufin rayasuwa ma kana lil mushrikeena an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr kidan rayar da dakin Allah da ibada shi ko hajji ziyartar dakin Allah don yin ibada an kalli wato ta fuska in mun diba shi al-hajju wato shine daga cikin rukunin musulunci umra kuma an yi sabanin wajibcinta da yawan malamai su rija da cewa ba wajibi bace amma dai hajji shi yana daga cikin rukunin musulunci ba a shakka kasancewa sa wajibi an gane ko kenan sai zamanto al-hajj kenan ziyaratu baitullah al-haram li ada'i fariidatin makhsusatin bi aqwalin wa af'alin makhsusa fi awqatin makhsusa shine kadai ci dakin Allah bi niyyatit taqarrubi ila Allah subhanahu wa ta'ala kadai ci dakin Allah an gane ko dan yin wadansu ibadodi da wadansu maganganu ke bantattu wadanda shari'a ta karantar da su an gane ko a cikin wani lokaci ke bantacce kuma da niyyar cewa ka tsaye ne don neman yarda Allah ba da wata ba ita ma umra kenan sai zamanto ta'mir ko kuma ziyaratu baitullah al-haram li ada'i wato ibadatin makhsusa an gane ko wato ita umra ziyarar dakin Allah ne don gabatar da wata ibada ke bantatta amma ita ba a ce fi awqatin makhsusa ba dan ita umra ba ta da wani lokaci wanda anka kebance anka ce shine nata an gane ko duk da yake ana iya cewa lokacin da mutum yake aikin haji baya iya yin umra to kaga nan sai a kebance ta da wadansu rukuta tunda in kana cikin aikin haji baka yin umra duk da yake umra tana iya shiga cikin aikin haji ayi ta abin nan qirani sannan kuma ko ayi wato tamattu'i a hada su ararrabe biniyyat at-taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala inda kuma niyya ta kusantar Allah subhanahu wa ta'ala ba an je ni don a shakata ba ko a ji dadi ko ayo ma sha'a da wato sharholiya na'am
Allah ya saka mallan da alkhairi sai mallan mas'ala ta al-ihsar ana yawan magana akan ta musamman wanga lokaci to muna son mu ji anwa'ul ihsar da asbabul ihsar
to kafin mu shiga zuwa ga asbabu ya kamata mu faɗi menene al-ihsar al-ihsar shine al-man'u sha makancewa to nan zaka ji an ce akwai al-ihsar akwai al-hisar wadansu daga cikin mutane suna ganin cewa al-ihsar daban al-hisar daban kina al-ihsar abinda ake gani al-hisar abinda ba a gani shi yasa fa in uhsirtum famastaysara min al-hadi ko ba haka ba idan an hana muku aikin haji sai ku yanke abinda ya sauka ku koma kina kaga qur'ani tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin ya taba faruwa ba shine na farkon wanda wato ba wannan zamani bane aka fara hana mu mutane zuwa aikin haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ransa tare da sahabbansa bu samu damar yin gabatar da wato ibada ba a daki mai alfarma to idan muka fahimci wannan shi al-hisar yana da nau'uka daban-daban shi na daga cikin abin da mai kamata mutane su gani wato musulmi sun damu da an hana su zuwa dakin makka to ai al-hisar ko hisar bai tsaya nan ba an yi zamanin da kuma an hana zuwa masallatai an hana zuwa sallar juma'a wadanda sallah ita ma rukuni babban rukuni ne daga cikin rukunin musulunci sannan al-hisar kinnan akwai al-hisar siyasi an kargama mana takunkumi na siyasa wanda turawa sun rike siyasa suke sune suke tabbatar da abin da suke so a siyasar duniya sannan an samu na al-hisar al-askari wato takunkumi na sojoji kasashen mu duka sojoji ne ke tsaron su amma na kafirai mafi yawanci an gare ko sannan an samu al-hisar wato wanga hissi ne al-ma'nawi an samu na hisar na kanun dokokin duniya turawa ne ke tsara su mu kasashen mu yan bayani an samu na hisar al-thaqafi wayewar mu an kange mu da gare ta an bata ta an maida mu na ta turawa ita ce wayewa ba yadda za a yi ka samu labarin wani abu mai kyau ko wani wayewa in ba wajen su ba wani yayi mugun aski yayi rubutu akan kansa wani yana tafiya wando sa ya zazzado duka an hana mu a santa mu amma su an tallata su ga tallata su ga duniya duk abinda wato kamar shamakin da aka samu su takunkumin da aka samu musulmi bai tsaya akan aikin haji da sallah ba a'a an samu su takunkumi na arzikin da ke cikin kasashen su ba su da izinin su amfana da shi kuma ba su da izinin su kai shi waje su sayar ba su da izinin su kafa dokokin kasashen su rubuta musu ake yi ba su da izinin siyasar kasashen su ba su da izinin tsaron kasashen su an haddasa musu fitintunu kuma an kawo musu sojojin kasashen waje kenan hisar kinnan da muke dibi ba hisar guda bane tattalin arzikin su an sa mai takunkumi ba su da izinin su buga maka su kudade wasu kasashe sannan kuma arzikin kasashen su ba su da izinin su fiddo shi sai an ba su izini in sun fiddo shi ba su da izinin su sayar da shi kasashen waje to takunkumin yayi yawa amma sai ka iske mafi yawanci wanda ake magana kansa guda ne shine kawai an hana zuwa aikin haji an hada zuwa aikin haji to kaga ba shi kadai ne aka hada ba abubuwa da dama an sha makance ka akan su an sa maka hisar na ilimi kasashen ka baka da tattalin arzikin da zaka daukan nauyin ilimin ka dole sai sun taimaka ma sannan an sa maka hisar an koya maka yaren su amma ba an koya maka kuma kaidodi na mathematics lissafi da kuma physics da shimi amma an sa maka shamaki ba a koya maka yadda zaka iya hada wani abu da abu ka kera wani abu ba an sa maka shamaki in kai karatu a kasar ka kana da ilimi baka iya zama kai aiki sai dai ka zama can ka amfani su da su da al'ummar su kaga ba kowa ke tunanin wannan ba ashe takunkumin nan ba fage guda bane kusan kowane fage na tsarin rayuwa tarihin mu da aka yake mu an sa littattafan tarihin mu an kai su sai an aji an samu da wato takunkumi na tarihi wa yake tunawa kan wannan a hana maka kai dabi'o'in ka al'adodin ka gaba dai an sa ma takunkumi sai dai nasu zaka aiki da su to in ka diba takunkumin ya shafi kowane fage na rayuwa shi yasa ya kamata musulmi su dauki izina kuma su san abin da suke yi Allah dai ya mu da mai kyau na'am dan haka ne kenan hisar ba wai ya tsaya ne wuri guda ba kuma ba yau aka saba shi ba an taba saban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hisar a makka lokacin da aka ce da shi da ƴan uwansa waɗanda suke son su bi shi ko sun yarda da addinin sa ko kuma su yarda da addinin sa ba wanda yace ya yarda da ya bi shi aka yi musu hisar wanda aka yi a Makka ba a sayar musu ba su saye ba a aura musu ba su aura ba su kaza akai su cikin Sha'ib bani Hashim har su kai lokaci mai tsawo daga baya wadansu daga cikin su suka ga wannan abin zalunci ne tun a Makka suka aikata wannan a Madina kuma Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yake cewa la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu kakku tema kama wanda a tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun wace kina suna jiran addini ya wace kamar yadda turawa duk mutumin da ke so yi ma addini aiki sai a ga yadda za a yi a hana shi ya samu abincin da zai ci sai ya koma ya bar zancan addini malami ya daina karantarwa ya daina zancan da'awa ya kuma zuma abin wato abincin shi ya gagare shi kenan sun wace an daina zancan addini dan haka waɗannan abubuwa hisar iqtisadi ne a Madina kuma ahzab gazwatul ahzab an zo an kewaye Madina ana son aima musulmai da manzo sallallahu alaihi wa sallam zama guda an samu alhisar an samu hisar al'askari kenan ba yau ne aka fara sa irin waɗannan ba Allah ya yi mu mai kyau na'am
mallan sai abin da ya shafi asbabul hisar
na'am to asbabul hisar muna iya kasa su gida biyu zamu tattauna akan su wato ta fuska guda biyu fuska ta farko al asbab al kharijiyya dalilai waɗanda suke na waje waɗanda daga waje suke kenan daga kafirai in mun ce ko kafiri na cikin mu to na waje na tunda ba mu ne muka sa maka mu wannan ba to idan muka duba waɗannan alqur'ani yayi bayanin su babu wani tantama domin shi kafiri bai dace mu yi mamaki ba dama muke jira gare shi ya cutar da mu tunda aqidar mu ba ɗaya ba kuma Allah ya faɗa wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba suna yakar ku sai sun dawo da ku daga addinin ku in su samu ikon yin haka kenan aikin su wala yazaluna ba za su gushe ba aikin su yau da gobe jibi da gatar da jiya duka kullun yadda za su yi su kange ku sai inda su musulunta amma Allah ya faɗi cewa ba za su samu iko akan addini ba an gare ko Allah ce al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum daga yau kafirai sun dinsa sun ɗebi tsammanin za su yi murkushi addinin musulunci to amma kai babu tabbaci suna iya su saka kai ridda ya kamata kai hattara da wannan ina fata an fahimci ni to tunda suna da gaba da addinin mu dole su samu da takunkumi ta koce fuska abu na biyu me yasa suke samu da takunkumi saboda suna son su yi iko akan mu su bata addinin mu su bata al'adodin mu su bata yaren mu su kwace arzikin mu wanda muke da shi a hannu su kwace na karkashin kasa sannan su wawaitar da hankulan mu shikenan sai mu zaman tobe ya muke yi ba mu da ta cewa shikenan attaba'i siyasatu tabi'iyya to wannan shine babban asbabu kin su abin da suke so su mallake mu har abada wannan shine kawai to amma kafin wannan shi yasa ma malamai suke cewa yanzu kaga wannan hisar da ake zancan kafirai sun saka ko wani abu in aka dubi tarihin musulunci so nawa aka hana ma mutane su yi aikin haji wannan ai ba shine na farko ba in muka duba tun farko abin nan an yi samun lokuta waɗanda ba a yin aikin haji tun ma zamanin musulunci kaga an hana manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa wadansu malaman tarihi suka ce daga wancan lokaci zuwa yanzu so 40 abba ai aikin haji ba wadansu suka ce so 50 akwai malamin da ba ce so 200 ne an ka bincika domin ana kallon shi kulliyan ko juz'iyyan ya zamanto duk duniya za ta iya aikin haji to ba a samu matsala ba kenan amma idan anka ce wani yanki ba zai yi ba to in an ce wani yanki ba zai yi ba to yace irin wannan ya kai kusan 200 a fitar da wata kasa ba su samu dama halarta ba dalili kuma wani lokaci yana wa kafirai ne suka hana kamar yadda anka hana manzo sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci wani rashin lafiya ne ya faru a wannan kasa sai aka ce bai dace su zo ba kasu yada wannan ciwo wani lokaci tattalin arziki ne babu ko a Makkan ko su a wajen waɗannan mutane wani lokaci a ita garin Makkan ne yanayin na tsananin zafi ko sanyi bai ba da dama a yi aikin haji kira kaga akwai dalilai da suke iya zakkuwa ba za a samu damar yin mi ba wato aikata wannan aikin haji amma kafin mu zo wannan ya kamata mu dan yi wani raskona game da shi aikin haji tushen sa da asalin sa da gina Ka'aba din ita karan kanta malaman tarihi suke cewa Ka'aba ginin ta a yanzu an yi mata gini guda 12 to amma idan muka dubi wadansu gine-gine babu wani dalili akan su tunda suna cewa mala'iku suka fara gina ta sannan annabi Adam ya zo ya gina ta bayan an yi tufa da Ka'aba ta rushe wato annabi Nuhu ya sake gina ta koko annabi Ibrahim ko dan annabi Nuhu ya sake gina ta gashi nan dai amma dai mu abinda muke da tabbaci wanda annabi Ibrahim yayi alqur'ani ya ba mu labarin sa an gari ko sai kuma abinda yazo cikin littafin sira an taba yin wadansu ruwa Ka'aba ta rushe Quraysh sun sake gina Ka'aba wanda tun a lokacin jahiliya da suka zo suka ce to ba sa son kuɗin karuwa ba sa son kuɗin kaza ba sa son kuɗin kaza shi yasa da kuɗin su suka yi karamci sai suka tsaya ba su kai ginin Ka'aba irin yadda Annabi Ibrahim ya gina ta ba sai suka tsaya bakin inda kuɗin halatta suka tsaya to ina ga masu son su yi aikin addinin musulunci su debo kuɗaɗen haram kuma su ce za su yi ko musabaka ta Qur'ani ko abin da ya kama da haka kaga akwai aiki gare mu tun lokacin jahiliya masu busa kuɗin haram ba ina ga da kuɗin karuwa to akwai gine-gine da an kai mata amma sun ce gini 12 ne mu dai waɗanda suka tabbata cikin da su su ne zama aiki da su da littafin tarihin musulunci gini na ƙarshe wanda an kai maka Ka'aba shine gini wanda wato daular Uthmaniyya ta yi mata a shekara ta 2040 sarki wanda suke kira Murad al-Rabi' shine yayi mata ginin da har yanzu shine take akan shi kinan yanzu wannan gini yana kusan tunkara ɗan an ce shekara ta 2040 kinan yana buƙatar shekara 400 da aka yi wannan gini ina ganin kinan wannan gini na ta karshe shekara 400 wannan a gurguje kenan to sannan akwai wata mas'ala mai muhimmanci wanda take da alaka da ginin Ka'aba wadansu su ce ai ita Ka'aba ita aka fara ginawa bisa doron kasa gida wanda anka fara ginawa an gane ko suna kafa hujja da Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin awwalu bait daki na farko kinan da aka fara gini sai suna fin kinan cewa ita ta aka fara ginawa malamai suka ce a'a ba haka ake nufi ba abinda ake nufi ba gida na farko na ibada cewa mala'iku suka gina shi ko annabi adam wannan na bukatar nasu amma dai shi a gida na farko na ibada hadisi kuma ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim na abu dharr al-ghifari radiyallahu anhu wa an sahabati ajma'in yake cewa ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyu baitin wudi'a awwal wani gida ne aka fara azawa na ibada abinda yake nuna na ibada ake nufi qala al-masjidul haram yace masallaci mai alfarma kinan Ka'aba tare da masallaci mai alfarma yace qultu thumma ayyu sannan wani daga cikin su yace al-masjidul aqsa masallaci na masjidul aqsa wanda yake can kasar Palestine a yanzu an gane ko tunda da tana kasar Sham gaba daya an gane ko to qultu kam bainahuma kam kana bainahuma shekara dawa an kai qala 40 yace 40 to ayan ce 40 an yi shiru a wata riwaya sai zo 40 sana shekara 40 a tsakankanin su ta gina su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai kuma qala sanan shi Abu Zar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi wa haythu ma adrakatka as-salatu fasalli duk inda sallah ta same ka kai sallah kakkace dole sai wuri kaza dan in kace sai makka zaka sallah to ai bane sallah zaka yi sai ka je makka yau shi zaka zo makka ga tana malliki ko kace sai ka je baitul masjidil aqsa a duk inda sallah ta kama ka in lokacin sallah ya kai kai sallah al-ardu laka masjid kasa masallaci ce gare ka mun fahimci wannan da kyau ko to kaga nan awwala baitin ba ana nufin shine gida na farko da anka shirya ba dan yin wato bacci nan awwaliya ce muqayyada akwai awwaliya mutlaqa akwai awwaliya muqayyada in an ce mutlaqa an ce abu shine na farko ana nufin farko gaba daya a'a koko shine na farko a cikin mutanen sa ko al'ummar sa ko a zamanin sa to kaga wanda bai fahimci القرآن بمثالي كما تنقر القرآن سيكا جاتي تويت كان حديثي أنتي نا أبن أكنوهي وي أول بيت كأبا بأيتا تي جدا نفركود أكفار جدا بكم القرآن ياتي أنا نفي نا إبادة أول بيت مضيء للناس للعبادة نا إبادة أكي نفي سيكا تي وي من لما يسنتي أكوي مقيدة أكوي غير مقيدة القرآن ما يرد مقيدة أكوي غير مقيدة منذ الله صلى الله عليه وآله وسلم Allah ce kace ni ne farkon musulmai qul inni umirtu an akuna awwala man aslam aya ce tana cikin suratu wato al-an'am sannan a ƙarshen suratul an'am ya saki ma hudin koi ufadar wannan maimaita irin wannan awwaliya yake cewa qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahima hanifa wama kana min al-mushrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmai kidan ta an umurce shi kuma ya kasance haka to shine farkon musulmai duk duniya annabi Musa yace shine farkon masu imani Allah yace wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin wa lamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon masu imani annabi Musa shine farkon masu imani annabi Adam ba mai imani bane annabi Nuhu ba mai imani bane duk wadanda ba su da imani to sun gabaci annabi Musa ya zaka yi kina awwalul mu'minina ni afarkon masu imani a cikin al'umma ta cewa Allah baka ganuwa koko ni ne farkon masu imani mutlaqan annabi Muhammad ba shine farkon musulmai ba annabi Nuhu musulmi ne وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَذَا النَّبِيُّ نُوحٌ مُسْلِمِينِ النبي يوسف مسلميني يا جبتكم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين النبي سليمان مسلميني كما يا جبتكم الله صلى الله عليه وآله وسلم كما هكذا قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان أسلمت تتيتا مسلمت تاريد سليمان كذا النبي سليمان مسلميني يا النبي يعقوب مسلميني أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون سنتسو مسلمين أيوة يجا سنتسو نقول دو أن بانو سنجبات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مسلمين طب كم يأتي أنا وأنا أول المسلمين أول المسلمين في أمتي وفي زماني shine abin da yake nufi farkon musulmai a cikin al'umma ta ko a zamani na amma ba wai an nufin shine farkon musulmai duk gaba ɗaya ba dan in kace kana zaka cewa kina sai annabi zaman to annabi Adamu ba musulmai bane duk sauran annaba ba musulmai bane duk mutanen da sun kaga ba ta ba ta samu musulmi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma kace a'a shine farkon musulmai saboda Allah ya halicce shi kafin annabawa sai da an ka halicce shi kanshi sannan an ka halicce duniya wannan hadisi ba gaskiya bane ina fata an fahimce ni to dan haka dai a takaicen takaitawa kaji wannan tarihi na gina Ka'aba annabi Ibrahim ya gina ta yayi aikin haji kuma lokacin da Allah ya umurce shi da shi yanka dansa shi dan yazo ya hana sa ya jefe shi so dai so bi so uku wannan shine dalilin jifa lokacin da ya kai matarsa tayi abin nan dan ta rasa ruwa tayi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa so bakwai an kasar an tashi kiran wadansu abubuwa ga sunan dalilan su wadanda suke tabbata a cikin alqur'ani da cikin kuma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to bayan wannan akwai nukta su kafirai hanyoyin da suke bi wajen mallakar mu wannan al'amarin yazo ya faru akwai abu guda biyu da ya kamata mu dan fada sai mu shiga cikin dalilai na cikin gida shine cewa tun lokacin da kafirai suka mallaki hankalin su game da duniya bayan su ruguza daulolin musulunci suka samu ilimin kere-kere suka samu makamai na yaki na zamani to daga wannan lokaci sai suka fara tunanin yadda za su yi su mallaki duniya kasashen da suke da karfi za mu faɗi tarurruka guda biyu taro na farko wanda an kai a kasar Jamus Almania a 1818 an gane ko 1818 kenan an gane ko a 1818 an yi taro a Jamus Almania wanda ake kira mu'tamar Berlin taron da an kai a Berlin yadda za su rarraba duniya suka ja kowa ya ja inda zai ja sannan idan muka duba ita kasar Britania ita da ake kira uwar mamaya a duniya tunda suna ce mata colonization ba colonization bane a bangane invasion ne mamaye kasashen mutane akwai wani prime minister su da ake kira Gladstone an ce yayi taro da mutanensa sai yake tunanin ya za a yi su mallaki duniya musamman musulmai suna tayar musu da hankali to sai suka ce kowa ya kawo shawarori da ya kamata a mallaki musulmai to sai wani daga cikin su ya bada shawara yace dukkan shawarorin da aka kawo suna da matsala yace idan kuka yaki musulunci da sunan musulunci kuke yaka yace kun ja bakan ko bala'i dan hatta da dan kwaya musulmai musulmi zai yake ku amma karfin musulmi yana cikin ababe guda biyu na farko shine alqur'ani na biyu aikin haji alqur'ani ba ku iya raba musulmai da shi sun haddace shi guda yawan wanda suka haddace shi ba laraba bane ko harafi guda ka canza sun sani yace in kun ce za ku badda alqur'ani tsakanin su ba za ku iya ba amma ku yi yadda za a yi qur'ani ya zama to yana hannunsu amma bai da tasiri to shine daga cikin shawarar da suka bayar shine a buga alqur'ani daga wannan lokaci suka ba da shawara a buga alqur'ani ya yado a duniya duk da yake ana ganin kamar abin alkhairi suka yi kuma waɗanda suke buga alqur'ani suna yada shi suna ganin da'awa suke yi abu ne mai kyau amma su turawa suna ganin in alqur'ani yayi yadu tunda da qur'ani yana cikin gahukka dakin da qur'ani yake ciki ba a shiga sai an yi wanka sai an sa fararen kaya sai an sa turare sannan a dauko qur'ani to amma yanzu ina sai an ka buga qur'ani akwai na aljihu akwai qur'ani gashi nan to da aka yi shi na aljihu sai musulmi na rike da qur'ani amma yana ƙarya ya rantsuwa da Allah qur'ani da cikin aljihu akan ƙarya bai jin wannan nauyin na alqur'ani tare da shi cikin wannan program ne akai ta tatwiyin sa ana developing shi har ya kai yanzu qur'ani gashi nan ya koma mi ya koma cikin salula logiciel sai mutun ya shiga cikin finafin nan ba sai ya kallo ya karike kuma ya dawo ya danna alqur'ani kenan qur'ani ya hadu da finafin nan ba sai cikin wuri guda kuma yanzu baka iya dauka alqur'ani ka jifa da shi amma yanzu in ka zo wajen bacci salular ka akwai qur'ani cikin logiciel na qur'ani kai sai kai pop kai jifa da ita sai ce to abu na biyu wanda za a dauka mataki akan sa tunda su wancan lokaci buga qur'ani sun kace amma kaga yanzu an cigaba da developing abin har an yi qur'ani na aljihu an yi qur'ani cikin computer an yi qur'ani cikin wato salula abu na biyu aikin haji yana daga cikin karfin musulmai domin nan ne suke taruwa malaman su an gane ko na farko akwai kasuwanci suna samun al-mubadalat al-iqtisadiyya su yi saye da sayarwa na biyu suna haduwa su tattauna ƴan siyasar su ko wani ya ba wani shawara yadda zai warware matsalolin siyasa a kasar sa malamai za su hadu su ba juna shawara su tattauna akan matsaloli na addini musulmin wata kasa zai hadu da wata kasa wannan zai kara musu karfi saboda taro ne babu irin sa a duniya su tattauna duk matsalolin da suke fama da su kuma su ba juna shawara kuma wata shekara su sake haduwa wannan zai kara taimaka musu to shi yasa sai suna ganin wannan taron barazana ne to ya za a yi sai aka ce to a kirkiro visa sai suka kirkiro visa wanda za a iya tantance adadin musulmai za a yi mutum zai tafiya bankwana kawai yake da ƴan uwaye tafi sai Allah ya dawo da shi ba a cewa ga adadin musulmin da zai zuwa kawai ta tafiya na ake yi ana zuwa da aka kirkiro visa sai zama to visan nan akwai iyaka ko ce kasa ko ta da ake bata to kaga lokacin da ake bukata adadi mai yawa su suna za su ba gwamnatoci waɗanda ke karkashin su izini kowa da gwamnatin da ke rike da Makka da wanda ba rike da Makka ba kowa ana iya azamai doka a takarda a ce su gabaci abin da zaka aza in baka yadda ba a san matakin da za a dauka ko ku a ce a'a ga wani rashin lafiya bakin adadi kaza ake nema ko sai mai shekaru kaza to kaga yanzu da aka kirkiro wannan visa din sasa an riga an yi dubt na iyakokin duniya musamman aikin haji da yake damun su ba wai iyakokin wasu kasashe ba a'a aikin haji da yake damun su tunda an ce kafiri ba zai shiga Makka da Madina ba to bari su biyo dansu hanyoyi inda su bi su kawo matsaloli dan haka ka karanta tarihin Gladstone da wannan taro da yayi a majalisa ta wato Ingila ka karanta kuma taro wanda aka yi wato a Alman kaga mu'tamar Berlin da abubuwan da ya gabatar sannan ka gane duniyar da kake ciki a yanzu waɗannan ababen shekaru da shekaru ne da protocolatul yahud littafi wanda daula ta Isra'ila an yi shi kafin ma a kafa daula ta Isra'ila a boye yake an rubuta shi da yahudanci can a kasar Rasha ya shiga hannun wani ina ganin nasu ne ko suka bata mai dare koko ya shiga hannun wanda ke jin yaren su amma kuma ba nasu bane sai ya buga shi da yaren rashanci daga baya aka buga shi da faransanci da ingilishi da larabci da yabbo fantsama ga duniya sai suka ce ba su suka yi shi ba protocolatul yahud ka shiga ka samu littafin yadda suke son duniya ta kasance da tsarin da suke akan shi na duniya sun zama a kasar Portugal suka azare ba suka fara kwace arzikin ƴan Portugal suka koro su suka yi Ingila suka aza tsarin riba suka fara kwace arzikin su aka koro su suka je Jamus suka aza tsari na riba Hitler yazo yayi kace-kace da su yanzu America ta tattara su ta kai su can a tsakiyar Palestine da ina an ka gunto cikin Jordan da Palestine da ina an kai musu kasa gashi nan kuma sun zamanto virus ga al'umma ga su ƴan kadan amma suna fitinar duniya dan haka in ka karanta protocolatul yahud ka karanta wato tarihin turai tun daga lokacin da ta waye irin su mu'tamar Berlin irin tsarin da su Gladstone sun kai ma Africa irin su tsarin da De Gaulle suka yi ma Africa da abubuwan da suka rubuta da wannan littafi na protocolatul yahud wanda abinda suke son nan da wanda sun ka tsara Isra'ila yanzu shine yake faruwa da yake littafin na sharri ne ba sunan wani marubuci yanzu da yabba yana ga duniya sai suka ce ba shi suka yi shi ba amma abinda suke zartarwa a duniya shine yake faruwa a yanzu to kaga irin waɗannan yana san ba mai da'awa bai ma san ina ne yake ba saboda abu sai ka san tsammarin yau ne aka shirya shi kai ko baka san shekara 200 ko 400 ko 500 ba da aka kitsa shi amma ƙara mishi wato abin da ne ake yi tsari yadda zai tabbata a duniya Allah kai mu mai kyau to waɗannan kadan ne daga cikin al-asbab wato al-kharijiyya waɗanda suke dalilai ne waɗanda a tarihance da abubuwan da kafirai suke aikatawa tun zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam har zuwa ga wato yau kenan Allah shi mu mai kyau wallahi ta'ala alam
amin Allah ya saka malan da alkhairi malan sai abun ne sai asbab ad-dakhiliyya sababa na cikin gida
na'am to asbabud dakhiliyya wanda suna dawowa zuwa gare mu tunda an ce kharijiyya wanda suke da alaka da kafirai to wai mu ba mu da laifi da Allah ya jarabe mu da waɗannan ababin idan muka dubi jarabawa ta Allah kala biyu ce akwai al-ibtila al-ibtida'i akwai al-ibtila al-jaza'i al-ibtila jarabawa al-ibtida'i wanda Allah shi ya ga dama ya kage shi annabi ayyuba ya rishin lafiya wani laifi ma Allah ba dan ya wani laifi ba ba wani laifin da ya ba an gari ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je a makka yana son yayi umra kafirai sun hana shi wani laifi ma Allah ba wani laifi to wannan ibtida'i ne Allah ya yi shi don ya jarrabe ka ya daga darajarka ya ga hankurinka ya ga yadda zaka tafiyar da al'amura wannan na dai kenan sai al-ibtila al-jaza'i ko al-iqabi wanda wani abu ka aikata sai Allah ya sabbaba maka wani abu wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum duk wata musiba da ta same ku ayyukanku to mushkilar da take faruwa yanzu musulmai marwakon abin da yake samu mu na rauni mu dawo mu yi makan mu karatun ta natsu kullun sai mu dauki kaya mu azama turawa su ba za mu ce ba su da laifi ba amma shin wai mu ba mu da laifi game da aikin haji ka gani muna roƙon Allah dare da rana amma kuma taimako yayi jinkiri to Allah ya faɗi cewa ga abubuwan da in an yi su in an roki Allah za a samu taimako Allah ya ce ma sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a Uhud kenan bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum in tasbiru in kun yi hakuri kaga ana buƙatar mi hakuri wa tattaqu kuka ji tsoron Allah dama kuma abubuwa ne masu bukatar babban niyya don Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur wa ya'tukum min fawri ma hadha su kafirun suka zo muku yanzu yumdidukum rabbukum Allah zai taimake ku jawabul amri ne ashe ana bukatar hakuri ana bukatar takawa to yanzu marmakon mu dibi ka mushi mu mun kiyaye dokokin Allah gurgurdan ikon mu mun yi hakuri da jarabawa ta Allah ba mu tsaya muka kalli wannan ba sai mu ce turawa sun yi kaza turawa sun yi kaza turawa sun yi kaza su shagiya ku musulmi ku shagiya su bude gidajen karuwai ku bude gidajen karuwai su yi ta'addanci ga addini ku yi ta'addanci ga addini kuma kuna jiran taimako yanzu kaga ya kamata mu yi karatun tana su sannan daga ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya hana muna jayayya abinda bai kai bai kawo ba idan abu ya kai ya kawo ana ya ai jayayya akan sa aqida ana ya ai bayani ko ya kawo dalilai amma abinda an makruhi ko abinda yake a mustahabbi ne to wani sai ya kafirtar da kai saboda ko ya fasikantar da kai saboda kai ma da abu wanda yake makruhi ne ko ku kai abu wanda mustahabbi ne baka yi shi ba to kaga wannan tarazu ba a son shi Allah ya ce wa ati'u Allah wa rasula ku yi ma Allah da'a ku yi manzo sallallahu alaihi wasallam da'a wala tanaza'u kada ku yi jayayya fatafshalu shikenan sai ku ragwance wa tazhabu rihukum sai karfin ku ya tafi iskan ku amma nan karfin ku ake nufi wasbiru inna allaha ma'as sabirin ku yaqul ila tarma hakuri to yau sai rikici ya dami in an ka fara sai ga musulmi yana tausayin kafiri fiye da yake tausayin musulmi dan uwansa Allah ce su mu'minai azillatin alal mu'minina masu sauki ne wato ga mu'minai a'izzatin alal kafirina masu tsanani ga kafirai yanzu abin ya juya musulmi azillatin alal kafirina a'izzatin alal muslimin suna da tsanani akan ƴan uwansu musulmai amma suna sauka kama kafirai to kaga kuma Allah ya hana wannan to kuma ina muke daga ciki al asbabul wato al dakhiliya Allah ya ce mu yi tattalin wuki Allah ce wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa a'iddu lahum kuy musu tattali mastata'tum gurgudo abin da kun ka samu min quwwatin na karfi hadisi ya zo cikin sahih muslim da sauran littafai na sunan cewa abin da ake nufi da karfi ar-ramyu jifa a ba ana nufin jiha da dutse ba ko da kibiya a wancan lokaci a yanzu ku samu makamman da zaku iya halba irin da za a halba muku domin ar-ramyu ba a ce ba ar-ramyu bisihabi kawai ba ar-ramyu halbi yanci jifa kuma bai tsaya ba a jefa dutse ko a jefa kibiya ko mashi kadai a duk makami wanda ake amfani da shi to yanzu ina ilimin mu yake da muke da shi na kera makamin nuclear ko na kera makamin mai ligizami ko abin da kamar haka babu makamman da muke sai in muka yi rikici da su sai su dama suna da abin da ake cewa memory card da can sai su danna sai su daina aiki lokacin da Gaddafi ya sai makamai ga kasar Faransa da yaki ya tashi daga can Faransa aka danna wani bitu duk jiragen memory kin su ta tashi aiki babu jirgin da ya tashi duk jiragen da suka tashi wadanda Rasha ta sayar maira kafin a yi ma jirage kwakwalwa to an ce mai tattali min kuwa ba mai tattale ba sai ka ji mutum na cewa a ta yaki tura kai kai da tun da ma zaka ci baka iya yi maka ka abinci baka iya maka sutura baka iya maka mota baka iya maka makami kuma ka ce ka yake su wa zaka yaka yana bukatar mu yi maka karatun tanasu mu samu ilimi ingantacce mu kai inda zamu iya tsaye da tunanuwan mu kafin mu ce mu yaka an gane ko kuma mu samu tauhidul kalima ya zama tun muna kaunar juna domin ba ana amfani ba da wani a kashe wani kuma daga baya ayi amfani da wani a kashe wani wannan har yanzu ri guda muke ba mu ci gaba ba an gane ko wani daga cikin malamai yake cewa shi yayi mamaki a cikin addinin kristanci aka ce idan aka mare ka mikinka na dama sai ka bada mikinka na hagu a kara ma wani mari saboda nuna zaman lafiya ko ba haka ba a cikin addinin musulunci kuma Allah ya ce kai musu tattale min kuwatin duk abin da kake da shi na karfi alquwwa alhissiyya walma'nawiyya na tattalin makamai da abincin da zaku ci lokacin yaki da duk abin da ya kamata da makaman kakkabo jiragen sama da makaman kaza da makaman kaza sannan hissal ma'nawiyya zaman to kuna hade ba kan kuran rabe ba kowa yana son a ci nasara kuma koda nashi ya mutu bai damu ba in dai ya mutu ne akan tabbatar da gaskiya da tauhidi ina shi ta wannan babu to ku an umurce ku da tattali sai ku taiko kai kwana kasashen ku duk su da abbasu da wani makammai ga sunan sun san kamar gidan karuwe ko na shiga ko na fita su ko wadanda anka ce anka tabka mamari anka dalla mamari inji kanawa ta wannan fuskar sai ka bada wannan su ko sai suka je suka yi makaman nukiliya ai aka sake nan wanda anka ce shi wai zaman lahiya na addini shi na zaman lahiya na amma shi ga makaman nukiliya an gane ko shike yin makaman nukiliya kuma duk duniya yafi kowa makamai shi wanda aka ce addini shi na zaman lafiya na shi ko wanda aka ce addini shi ya ce ya tattale shi yafi kowa yin bacci to kaga idan muka duba ya kamata mu gane cewa an yi ta'kisul qadiyya shi ne an juya ta musulmai an ce su yi tattale sun je sun yi bacci su ko kafirai an ce musu cikin addinin su a tai ayi kwana sun je sun yi makamai saboda neman wato duniyar su Allah kai mu na tsari na'am
mallan sai abin da ya ce asbab ad-dakhiliyya daga cikin su akwai hubbud dunya
na'am hubbud dunya son duniya ba a ce ka aso duniya ba amma ka aso so wanda zai sa wat mu so duniya fiye da addinin mu ya kamata mu fahimci wannan da kyau a ya kamata mu so duniya so wanda ba zai sa mu bar addinin mu ba so mai iyaka wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta da rabonka na duniya idan muka duba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi na Sauban wanda yana cikin wato sunan Abi Dawud sannan Imam Ahmad ya fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sauran littafai yake cewa yushiku ya yi kusa anta da al-umam alaikum koko anta da'a alaikum al-umam akwai at-taqdim wa ta'khir wa usul riwayat al-ummi za su tuttudo muku za su kawo muku hari za su yi kokarin mamayar ku a wata riwaya sai kawo kama ta da'al akalatu ila qasatiha ko kuma min kulli ufqin wani ta riwaya ta zo da min kulli ufqin ta kowane sassa gabas da yamma kudu da arewa a wasu rayu sai bai kawo ba sai ce kamata da al-akalatu ila qas'atiha kamar yadda katta majiyayin wa suna jin yunwa an kira su zuwa ga kwanon abinci yadda suka ribibi haka ne da arabiyin ku kaga ga mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana to sai a wata riwaya faqalu a wata riwaya faqala qa'il sai mai fadaici amin qillatin yawma idhin shin dan muna yan kadan ne sai ce a bal antum yawma idhin kathir kuna da yawa walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl kun zama to ghusaa abinda ruwa in sun taho gode bi abinda yake daukowa na karan karmami da wata tuka da wani wane ne da wani shakira ghusaa to kuna tamkar abinda gebe ya dauko na kara da wasu tattaka an gane ku da wasu baraguzai nakara da zai biyo da su ka gusa isai sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wala yanzi anna Allah min qulubi aduwikum al mahabata minkum Allah zai cire mahaba kurjini da tsoro daga makiyinku naku wala yaqdhifanna fi qulubikum al wahan kuma Allah zai jefa rauni a cikin zukatanku sai suka tambaya faqala qa'il mai fada yace kinan yana izmin to mutun guda ko mutane masu yawa ko faqalu sun kace kinan dan haka ba ko ta kuskure na ba an ce mai fada yace ba tana nufin ba mutun guda bane dan ka san wanda ke son kawo kuskure cikin hadisi yace to ai an ce na an ce faqalu sun ce wannan kuma an kace faqala qa'il sai mai fada yace yana ya mutun guda yayi tambaya na mutane guda su yi tambaya kuma yana yiwa a maimaita hadisin a wani wuri mutun guda yayi tambaya yana yiwa wani lokaci a maimaita hadisin mutane da ma su yi tambaya sai umma alhaq wa han ya rasulullah menene rauni قال حب الدنيا وكراهيه الموت son duniya nan mun ce son duniya ya wuce son addini babu mai son ya sa dukiyar sa cikin addini makarantun mu karatun mu daliban ilimi mai son a gane addini mai son da'awa a kowa abin da yake so ya aje dukiyar sa yana ganin kamar sharri in yin yadu cikin al'umma ba zai kai gare shi ba in ai iska sun kaiwa cikin al'umma da ƴan kwaya da ƴan fashi kai da adda dukiya kai za su kai mahari ba ruwan su da talaka tunda ko sun kama shi galibi kuskure na miya gare shi idan kasashen mu musulmi ba su ci gaba musulmi ne ba su ci gaba ba wa karahiyatul maut da kyaman mutuwa idan an ce ana kyaman mutuwa ba wai aje a doki makamai ba a ce jihadi a'a kyaman mutuwa cikin zukatanku ana nufin cewa wato yau gidajen mu kyaman mu sun mutuwa ba wai sai an je an yaki ba a'a muna kyaman mutuwa kanta saboda in dai ka san akan tafarki na gari kace ai sai ka fatan ka mutuwa ta musulunci amma da yawan mutane ai musu zance mutuwa me yasa ba su zance mutuwa sun san ba akan abu na gari suke ba kuma in akwai gwamnati ta musulunci za a je yaki da sai ku je ku mutu to ya an kai su kafirran da suke akan duniya sun fi ku fatan su mutu akan tabbatar da sharrin su da ƙaryar su ku da abisa gaskiya ba ku fatan ku mutu to kaga wannan hadisi ne wanda yake ingantacce kuma kaga ya fadi suna daga cikin abin da yasa yanzu kafirai suka mamaye mu har ya zaman to ba mu iya motsawa komai sai in an kace eh mun zan in ma'a abinda malamai sun suka cewa inni ma'aka ne duk da sun kawo wannan hadisi la takun in ma'a wannan hadisin malamai sun da'afa shi amma dai in ma'a asalin sa cikin larabci inni ma'aka ina tare da kai in an ce eh kace eh an ce a'a kace a'a haka da muka tafiya a majalisar dinkin duniya haka muke a taron kungiyoyin larabawa na musulmi haka ake a taron kungiyar afrika eh in tura sun ce eh mu ce eh sun ce a'a mu ce a'a shike haka nan ake ka gani dalili kuma menene saboda mun sa son duniya kwarai da gaske shi ko an kace wanda ya hau motar kwadai za ta ajiye shi a tasha ta wulakanci Allah kai mu na tsayi
Allah ya saka mallan da alkhairi eh mallan sai adamul ikhlas ya ya rashin ikhlasi zai zama sababi na hisab
na'am Allah ya ce wa atimul hajj wal umrata lillah ku cika aikin hajji da umra lillahi don Allah Allahu huna tana nufin dan Allah kadai za a yi nan ikhlasi ya fito kuma ibada duka an ce ayi ikhlasi wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce kul inni umirtu an a'budu Allah mukhlisan lahu ad-din ikhlasi to da yau mutane mallan za su yi aiki haji ba ikhlasi yadda mai su ba ina fata an fahimci ni abinda dai ake bukata in dai mace ta da jirgi ya dauke ta abinda take so a sama ta hakurin zinariya guda biyu da ta sa su ta zan hajiya ko ayi arfa ko ka ayi arfa ko su dai uban su dai har gara ba shi yasa ba musulmai ma da hawan arfa ba da zuwa masallaci da salloli da ayyukan ibada shi ina ne dai aka sa hakura hakuran zinari ko hakuran zinariya shikenan magana ta kare su ko mazaje abin da suke bukata jirgi ya tashi da jirgi ya tashi da mutun wannan shekara ya zan alhaji da ayi arfa da ka ayi arfa ko su dai uban su dai to kaga idan ya zamanto dakin Allah muna zuwa ne ba dan saboda mu gabatar da ibada ba to ya ka gani ya zai Allah ya barku ku ci gaba da aikata annan kuma ya san abin da a cikin zukatanku Allah kai mana mai kyau
Allah ya saka mana da alkhairi mallan sai abin da ya shahi ittiba'us sunna
to ittiba'us sunna shine biyar sunna in muka diba daga cikin biyar sunna ya kamata a ce da kudin halat za a je aikin haji to da yawa wanda mu da kudin halat ne a ce ma mafi yawancin kudin ka ma na halat ne wanda kai aikin haji da su waye da mu da wannan ko a ce rabi na halat labi na haram amma da yawan mutane ma musu damu ba ko kudin haram na suna tafiya da su ba ruwan su ba abin da ya sha musu kai to kaga nan akwai ta masala wanda take tana da girma rashin ittiba'in sunna ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikin haji ko ba ruwan shi a koya ana ka an kadirar amma ina wani da ya biya kudin shi ne kai ma an kadirar aikin banza ne ma a tsaya koya mai aikin haji tunda shi biya kudin shi shi bai bukata wannan to kaga akwai matsaloli nan ana saba mu sunna ta fuskoki daban-daban Allah dai sun iyaka su ku da kuka zauna kasar Saudiya kuka karatu a can kun kai aikin haji daban-daban kun san abin da yake faruwa wallahu a'lam
Allah ya saka malam da alkhairi
eh
mallam muna gani so da yawa game da aikin haji
na'am
zaka iske mutun ya biya kudi
na'am
amma kuma bashi kokarin karatu
na'am
tunda aikin haji ibada ne yana bukatar ka karance shi
na'am
domin ka san abubuwan da ake yi
na'am
amma so da yawa sai ka iske mutun ya biya kudi amma bashi iya zaunawa a karanta shi domin shi san in yazo
na'am ga yadda zai gabatar
da ibada zai gabatar da aikin haji wayansu suna tunanin ma cewa to da an zo a garin Madina za a fara aikin haji su ko
na'am
babu wani
aiki na haji na'am wannan mushkilan nayi maka bayanin ta ai saboda shi bai damu da Allah shi karba ba shi dai shi tai makka shi yasa su wadanga masu wakalat suna dan kokarin suna kawo wadanda za su koya ma mutane aikin haji a aikace suna nasu kokari amma wani shi ba ruwa ne bai ma zuwa kun ba abin da ya sha mishi kai tunda ka bada miliyan 2 ko miliyan 3 kaje kai aikin haji baka iya ba me lafin ma ka dauki malami guda ka bashi jaka 50 nan malamin mu ma ko jaka 15 ka ba su wani shi da koya maka jaka 50 dan ka yi aikin haji da kyau ka koma kai kadai a koya maka da kyau amma kana ganin jaka 50 din asara su zaka yi kafi son ka tafi ka yi da ranka yake su Allah kai mu mai kyau
Allah ya saka malan da alkhairi malan da annawaya sayyi'a
to annawaya sayyi'a suna da yawa kage daga cikin abin da Allah ya jarrabe mu da shi masu buda wakalatul hajj da yawan su basu dauke shi neman yardar Allah ba suke yi wannan kan mutane da suke yi su yi fatan ya zan sanadiyar shiga su aljanna abinda dai aka so miliyoyi su shigo a sai gidaje ayi aure a samu motoci ayi ta barazana da yawa suna yi in sun tattara kudin mutane su gudu wani ya ture wani ya America wani ya bace ba amma san inda yayi ba sannan da wayar sayi aliyoyi munana ɗan Daudu suna zuwa can kasuwar Makka a tai can aikin haji a ciwo kasuwa ta daudanci karuwai yanzu ana daukar su akwai masu jigilar su cikin jirage daban-daban an wani ya dauki 10 ne dauki 20 har mai 100 akwai mai kai wanda za su yi aiki cikin hotel na manya auren visa a daura ma mutum aure na visa ba tare da matarsa ba a kai su su tai su aikata alhali ko yin aikata sabo Makka yana da hatsari dan hadisi na Abu Hurairah wanda a cikin Sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wato duk wanda yayi so ya aikata aiki na gari bai aikata ba man hama bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasana za a rubuta mishi lada ɗaya indai ka so aikata aiki na gari baka aikata ba to za a baka lada ɗaya wa in hama biha falam ya'malha wa in hama biha fa amilaha kutibat lahu 10 ila 700 dhifin idan yayi so ya aikata za a bashi lada 10 ko har zuwa 700 ko ma abinda Allah ya ga dama sai ya ribanya maka saboda mi saboda nan karhin ikhlasin ka da niyyar ka da wanda ka ba da wurin da ka ba suwa da lokacin da ka bayarwa duka ana hankalta musu wajen ƙara maka lada sai ce wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasana wanda yaso ya aikata abu bai aikata shi bar mummuna to za a bashi lada daya sai malamai su ce to wannan yana bukatar kaidi na farko in ya bari don Allah mutun na haka son shi shahi wata mace ya tahi zayi sai ya ga wasu mutane tahi katta sai ya bari to wannan bai da lada don ba don Allah ya bari ba amma in ya bari don Allah nan da yake da lada ina fata an fahimce ni to sannan wa in hamma biha in ko yaso wa fa'alaha kutibat lahu in ko yaso ya aikata to nan za a rubuta mishi daya kaga shi wajen aikin lada in kai ne aikata baka aikata baka da lada daya wajen aikin lada in ka aikata kana da 10 zuwa 700 mummuna aiki in ka so ka aikata baka aikata ba to ka bari don Allah kana da lada daya in kuma ka aikata kana da zunubi daya to amma sai malamai suka ce banda Makka ita Makka da ka so aikata mummunan abu a Makka ko baka je ba ko baka aikata ba to zunubi gare ka wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiquhu min adhabin alim duk wanda ya so yayi ni aikata mummunan aiki a Makka to Allah zai dadda mai azaba mai raddadi kaga kenan wannan yana nuna cewa ita Makka ba ta daga ciki ban sani ba ko mun fahimci wannan to sannan kuma wannan ga cewa in ka aikata mummunan aiki Makka za a ribanya maka shi sai malamai suka ce a'a ba a ce za a ribanya maka dan Allah ya ce man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun wa man jaa bis sayyiati wa dumuna fala yujza illa mislaha ba wato sakan ka mishi sai da tamkarta sai dai to ghallaf za a gallaza mata ita a kausasa maka ita saboda ka aikata ta wurin da bai dace ba to kaga dai masu mummunan niyya da masu daukar barayi masu yankan aljihu su ma suna zuwa masu kan kwaya suna zuwa a makka yanzu duk wannan aikin ba kafirin da ke shi ba musulmi ne ya za a yi muku dawo kuka yi tunanin me yasa Allah subhanahu wataala hana muku ya haramta muku zuwa ba tun daga munanan ayyuka waɗanda ake aikatawa duk masu aikata fasadi da masu zuwa da niyyar su yi shirka da mai zuwa da niyyar shi luwadi da mai zuwa shi niyyar shi zina a ce maka sihirinka ba zai bace kai luwadi a makka wani ma a ce mai ce kana kallon ka'aba wani a ce mai bayyuwa sai kana zina kana kallon ka'aba wani a ce mai sai ka saka qur'ani a ka'aba a makka ga sunan shirka ana zuwa ana yi a turbude wani abu a dukiyar arafa na halaka duka wadanga abuwa ana yi kuma a ce kuma wai musulmi ba ka sai suke aikata su ba me yasa ba za mu tambaye kawunan mu ba na waye sai ya asura da yawa akarmaka Allah Allah ke mu mai kyau na'am
sai abin da ya shahi mala al masajid
na'am kafin masajid akwai at-ta'lilat ya kamata mu dan ce wani abu dalilin da suka sa shi Allah ce ai aikin haji Allah ce wa azzim fi nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amir liyashhadu manafi'a lahum Allah ce a kira zuwa ga aikin haji an yi magana da Annabi Ibrahim ya za su zo maka ko a ƙasa ko kuma akan abin hawa da kuma hanya mai nisa za su zo maka kenan ta kowace hanyoyi balle na kusa tunda an ce mai nisa zai zo sai Allah ce li yashhadu manafi'a lahum dan su halatti amfanin su to nan al manafi' ad dunyawiyya wal ukhrawiyya amfani na duniya da na lahira duka ya shiga ciki shi yasa yin kasuwanci a Makka ba haramun bane indai kasuwanci na gari ne wanda musulunci ya dade shi hariri a cikin muqama ya kawo wani abu wanda wadansu suna ruduwa da shi da yake cewa mal hajju sayruka ta'wiban wa idlaja wa la'tiyamuka ajmalan wa ahdaja al hajju an taqsid al bayt al harama ala tajridika al hajja la taqdi bihi haja wa tamtati kahil al insafi muttakhidan rad al hawa hadiyan wal haqq min haja yace mal hajju bai kasance hajju ba sayruka tafiyarka ta'wiban an gane ko tafiya wato da daddare ko da rana wa idlajan da tafiyarka da wato da daddare tafiyarka dare da rana shine at-ta'wib wal idlaj an gane ko wala atiyamuka ahmalan wa ahdaja kuma ba wai zabar i'tiyam shine wato zabe aral mauta ya'tamul kirama i'tiyam shine ba zaben ajmalan ba wato raqumman hawa manya wa ahdaja da ahdaj darbuka inji malaman zauri irin dan dakin nan wanda ake yi ma raqumi ba wai ka zabi raqumi mai kyau ba ka zabi abin hawa mai kyau ko tahiyyarka da wahalar da ka sha hawa tudu da gangare dare da rana yace alhajju an taqsid albayt alharama hajji shine ka ziyarci dakin Allah ka nufaci dakin Allah ala tajridika alhajja ka tsirautar da aikin haji dai kake so la taqdi bihi haja baka bukata wata bukata wa tamtati kahil alinsafi sai ka hau taguwar wato ka hau ka fadar al-insaf adalci an gane ku watam tuti kahil al-insafi muttakhidan zaka riki radda al-hawa zaka riki kwatse son ranka ma'ana tankwari ranka ga abin da suke so wal haqq min haja sannan ka riki gaskiya ita ce hanyarka to kaga wadannan baitutuka da hariri ya kawo malamin cewa sai an bincika da yace ala tajridikal hajj da hariri yace wato ala tajridika alhajj wato ka tsarkake aikin haji ba tare da wata bukata ba in yana nufin kawai aikin haji dai zaka je kai shi kadai ne Allah da a'a idan kai kasuwanci ka je aikin haji ba laifi Allah ce laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifiku nemi falalar ubangijinku wadanda an kace su nemi falalar ubangijinsu kenan ana iya aikin haji bal ma Allah ne musulmi suna iya aikin haji koda masu aikin haji ne Allah ya faɗi cewa in suna jin tsoro da an kana mu shirkai talauci to Allah zai wadatar da su ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjidal harama ba'da amihim hadha wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikum Allahu min fadlihi insha inna Allah alimul hakim to kaga nan hariri sai muce in yana nufin in mutun ya aikin haji kuma yayi wasu abubuwa na kasuwanci babu laifi to wannan babu matsala in kuma yana nufin a in kai kasuwanci a aikin haji kai abinda bai dace ba sai muce a Allah ce laysa alaikum junahun an taftagu fadlan min rabbikum Allah ya dauke kenan wannan ba za mu yi aiki da shi ba adibi ne yayi nashi wato abin nan to sannan kuma daga ciki Allah ce yashhadu manafi'a lahum duk amfani na duniya zai shiga ciki da na lahira taron musulmi su samu ganin juna su tattauna akan matsaloli su yi kasuwanci wato kalma ta manafi kamar mu'jiza ce ijazu alqur'ani ta shafi duk wani amfani wanda shari'a ta yarda da shi na duniya kuma da lahira li yasadu manafi alahum wa yadhkuru ismallah saboda a ambaci sunayen Allah ba wai aje a shakata ba ai kwana a hotel mai tsada a dauki hoto a sa saman WhatsApp na gezna complete 10 ko 20 kullun a canza a dauki da manyan huluna a kara yana daga cikin abin da bake sawar kai ba kai aikin haji ba ka biya ma iyayenka alhali an ce sai rukunna aikin hajjin ka sun cika sannan da iyayenka su cika baban ka yana jin yunwa bai da abinci mun makon ka bashi abinci sai ka je kai aikin haji kana nuna shadda da komai ka bar ɗan uwanka cikin bala'i musulmi ɗan uwanku suna cikin bukata marukun kudaden nan ku dauke su ku taimaka ma ɗan uwanku in kuna da halin ku je aikin haji ku taimaka a'a sai ku bar ɗan uwanku cikin wahala ku je ku dauki kuɗin ku ba turawa su adda ke jiragen sama kullun turawa suna cigaba muna yi baya ya sai Allah ya cibar mu a cigaba irin wannan magana ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بئمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم سي أسكي كاغني ما لم يسوك تيين أسكي إذن كسورة كما مطعين كسمتاتك أن تريتا أما إن أن يدعو الله إبادة تيتا الله amma gina masallaci aikin Allah ne amma in ba aidon Allah ba ya koma bola wallazina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa alhusna wallahu yashhadu innahum lakadibun masallaci ya koma bola saboda ba don Allah an kai ba su ma in an tire ta za koma kasamta amma don Allah in an kai Allah ce zai bada lada wal yatawafu bil bait alatiq dan kuma su yi tawafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi na sahih muslim ana yin tawafi ne guda bakwai to kaga wannan ga ta'lilat ne akwai mustanbata akwai al-musarraha wadanda dalibin ilimi zai bayani a ƙarshe zamu faɗi littafan da za su taimaka ma dalibi ilimi wajen fahimta aikin haji sheikh at-tahqiq wal-idah na sheikh ibn baz yayi bayanin wadansu abubuwa masu muhimmanci na aikin haji sannan idan muka duba cikin adwa'ul bayan fi idah al-qur'an bil-qur'an al-shanqiti a cikin suratul hajj yayi bayani na aikin haji sheikh nasiruddin al-albani yana da risala fi manasik al-hajj hadisi na jabir wanda yazo cikin sahih muslim yayi tahqiqin sa da bayanai na aikin haji idan muka duba sheikh ustadu doktor professor sa'udu shiraim al-imam masallacin makka yana da littafi da risala ta doktora da yayi ta akan aikin haji sannan kuma yayi wani littafi wato khalisul juman fi tahdhib al-manasik min adwa' al-bayan ya tattaro wani littafi mas'aloli na adwa' al-bayan da sun kazo cikin aikin haji ya tattaro su sannan idan muka duba akwai wato mawsu'a al-fiqhiyya al-kuwaitiyya akwai kuma mawsu'a al-fiqhiyya ta al-awaji wani daga cikin daliban Sheikh Nasiruddin al-Albani babi na haji akwai bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid da manyan littafai na fiqh in muka duba akwai al-mughni ibn qudama al-maqdisi idan muka duba kuma akwai mudawwana ta malikiyya akwai al-insaf da kuma littafai dai az-zakhira na imam al-qarafi da al-isti'ab da al-istizkar na ibn abdul bar an gane ko da kuma at-tamhid na ibn abdul bar da sauran da al-hawi fi al-fiqh al-shafi'iyya manyan littafaini na wato abin da suka shafi wato aiki na wato aikin haji dan haka dai littafaini wadanda dalibin ilimi zai iya duba su ya ga mas'aloli da dama da mas'alolin da ya kamata a tattauna da irin yadda za a iya ma al-umma bayani dan ta samu wato amfanuwa to wannan dai a gurguje ne dai na kawo su wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka malan da alkhairi Allah ya kara mana rayuwa albarka ɗan uwa duka nan muka kawo ƙarshen wannan barnamiji na ilimi da fahimta sune jagora daga nan gidan radio murai al'umma birnin Kwanni a madadin kowa da kowa wanda suka kama domin ganin cewa wannan shirya ta daidai nake ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh